sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba. Sunana Hawwa Sharif, tare nake da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na asubahin yau Laraba, shi daga watan Disamba shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Muhammad da kanin labarai.
Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwa kawuna kan waɗanda za su zarga. Jiya Talata, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada ƙayar baya Afghanistan da suka ƙunshi tsoffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe aƙalla jami'an Taliban da sojoji 50.
Kanin labaran kenan. Idan shirin ya shiga Najeriya, za a ji cewa gwamnatin ƙasar na ci gaba da bayyana alhininta dangane da makamin sojin da ya kashe wasu ƙauyawa a jihar Kaduna.
Rukun ƙasa yana musu yaje, yana tallati, kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan ƙasa ta mu mai alfarma ba.
Har ila yau a Najeriya, wasu al'ummomi da hare-haren 'yan bindiga ya addaba a yankunansu sun zayyano sunayen wasu shahararrun 'yan bindiga da suke ganin ya kamata a ce an cin masu.
Baleri yana nan dajin birnin Gwari, ba a ce hawa makami ba. Bello Tuji shi na nan dajin Fakai. Su Ada Aleru ga damana da ya sace mutum 100 hore gargada da su cikin daji.
Sai a kasance da mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafa a cikin shirin. Kamar kowace ranar Laraba, a yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya tare da Murtala Faruk Sanyinna. Amma fa duk sai bayan an sha kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabuwa kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robin Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a jami'ar Dillard da ke New Orleans, ya ce ƙuri'unjin ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurka sun fi tausayawa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa, sannan kuma akwai mutane da yawa waɗanda ba su yanke shawara ba, da kuma mutane da ba su da tabbas. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a da cibiyar The Economics ta gudanar daga ranar 25 zuwa 27 ga watan Nuwamba ta nuna cewa kashi 38% na Amurka na tausayawa Isra'ila, yayin da kashi 11 cikin 100 na waɗanda suka amsa tambayoyin suka goyi bayan Falasɗinawa, sannan kashi 28 cikin 100 sun ce suna tausayawa ɓangarorin biyu daidai da daidai, yayin da kashi 23 cikin 100 suka ce ba su da tabbas. Jiya Talata, shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Ana sa ran zai ci gaba da neman bada tallafin soji a yayin da Rasha ke ci gaba da mamaya. Shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa Chuck Schumer ya shaidawa taron manema labarai cewa Zelensky ba zai samu halarta ba, wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taronmu. Schumer ya ce an gayyaci Zelensky don yin magana ta hanyar kafar bidiyo a wani taro na musamman don waɗanda suke wajen taron su ji kai tsaye daga bakinsa ainihin abin da ke a ƙasa, kuma ya taimaka wa 'yan majalisar su kaɗa ƙuri'a kan ƙudurin da ya haɗa da biliyoyin daloli na sabon tallafi ga Ukraine. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada ƙayar baya Afghanistan da suka ƙunshi tsoffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe aƙalla jami'an Taliban da sojoji 50 a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin saruka nuke ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin ƙasar, inda 'yan Taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa shekarar 2001. A cikin wata takaitaccen sako da aka wallafa a harsunan Dari da Ingilishi a shafin X, ƙungiyar neman 'yancin Afghanistan da ƙungiyar 'yan adawa ta ƙasar Afghanistan sun yi ikirarin cewa mayakan nasu akai-akai suna kai hari kan 'yan Taliban a shingayen binciken ababen hawa, sansanonin soji, da kuma kan manyan tituna. Ya zuwa yanzu dai 'yan Taliban sun yi fatali da hare-haren 'yan bindigar, inda suka ce an samu cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin ƙasar.
an jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan yanzu bari mu shiga Abuja babban birnin Najeriya, inda a daidai lokacin da hafsan sojojin Najeriya ya kai ziyarar jaje a ƙauyen Tidinburi da ke jihar Kaduna bisa ga kuskuren jefa bom da sojojin ƙasar suka yi wanda ya halaka gumman mutane a wurin bikin Maulidi. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya bayyana alhinin shi game da afkuwar lamarin, kamar yadda za ku ji a hirar da Umar Faruk Musa ya yi da babban ministan tsaron Najeriya Alhaji Badaru Abubakar.
Kamar yadda ka sani, sojojinmu suna ta kokarin wannan aiki na tsaro, kuma aka samu wannan kuskure ya fada ga kan al'umma. Mun kafa bincike sosai na a gano menene ya faru, kuma domin a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa za mu kawo masana sosai da za su duba su ga menene ya faru, kuma ya za a yi maganin wannan abin kada ya sake faruwa. Kuma kamar yadda kuka ji, gwamnatin Kaduna da mu ana ta maganganu yadda za a kula da marasa lafiya da kuma yadda za a duba yadda za a yi diyyar wa'anda suka rasu domin a samu sauki. Allah ya ji kansu, Allah sa su huta, Allah ya hamshe su wajen bautar Allah, wajen maulidi suka rasu, Allah ya gafarta musu. Lalle lalle abin ya taba zukatanmu, ya taba zukatan gwamnati, kuma shugaban ƙasa yana musu jaje, yana ta'annati, kuma ya umarce mu da duk abin da za mu yi mu tabbatar cewa wannan abu da ya faru bai sake faruwa a wannan ƙasa tamu mai alfarma ba.
Amma a shekarun baya an sha samun irin wannan haɗurran.
Kamar an samu a Nasarawa da Borno, kuma an yi bincike haka, kuma an ɗauki matakai. To ka san yanda aiki yake, haka lamarin yake. Wani lokaci sai ka ga an sami matsala, ba haka dai ana bi, yau a magance ta, gobe ta faru a magance, wata rayin Allah yadda za a yi maganin ta baki ɗaya yadda ba za ta sake faruwa ba insha Allah.
To a daidai lokacin da ake fatar za ku yi adalci wurin tabbatar da diya ta kai ga waɗanda abun ya shafa, akwai waɗansu sababbin matakai da za a ɗauka domin wato ƙara tabbatar da an karkaɗe 'yan ta'addan da tun farko su ne ke zama sanadin waɗannan masifin da ke faɗawa al'umma, musamman a yankunan arewa maso yammacin Najeriya inda matsalar nan kamar bunƙasa take yi?
Abin da muke fata shi ne za mu ci gaba da aiki tukuru. To amma abin da muke roƙo shi ne jama'a a kan wannan abin da ya faru, a bar wa Allah lamari, a yi ƙoƙari, a yi ta'addu'a Allah ya kare na gaba, kuma mu za mu bincike. Domin yanzu idan muka ci gaba da caccaka sojojin a kan wannan lamari, zai zama gwiwa su ta yi sanyi a kan wannan al'amari. Mu dai mun tabbatar muku a matsayi na shugabanni ba za mu bar wannan abu ya wuce haka ba, sai mun bincika mun ga me ya faru. Idan da sakaci, kuma za mu hukunta sakacin da aka yi.
Tunda akwai makamai da kuma hikimomi na zamani da ake jihoba mabammai ba tare da mutum ya je shi da kansa, wato ta jirage masu tuka kansu, shin ana amfani da irin wannan hikimomi wurin yaƙi da 'yan ta'addan nan a daba-daba da aka sani a sassa daban-daban na ƙasar Najeriya kuwa?
Ko yanzu ma ai wannan jirgin da rahoton farko da aka gaya mana cewa jirgin da ya yi wannan aikin jirgi ne mai tuka kansa, akwai wayannan hikimomi, kuma akwai kimiyya da yawa yanzu a hannunmu na aikin wannan sosai. Ita za mu tantance mu ga a wannan lamarin menene ya faru, ya aka yi aka sami wannan ahasi. Da yardar Allah kuma za mu fito rahoto da kowa zai gamsu da abin da ya faru, kuma idan da ganganci a ciki za a ga abin da za mu yi insha Allah.
An gaida Umar Faruk Musa da wannan rahoto. Masu sauraro, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Muhammad ya shigo da kashi na biyu na labaran duniya.
Yayin da ake kara nuna damuwa game da rashin dorewar basussuka a tattalin arzikin kasar Sin, wani babban kamfani mai kididdiga a ranar Talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan kasar Sin zuwa ƙasa. Kamfanin kula da masu saka hannun jari na Moody ya yi gargaɗin cewa yawan basukan da ke tsakanin gwamnatocin yankuna da na ƙananan hukumomi, waɗanda da yawa daga cikinsu ke kokawa kan yadda ake biyansu, ana sa ran za su tilasta gwamnatin ƙasar Sin shiga tsakani tare da ba da tallafin kuɗi. a daidai lokacin da tattalin arzikin kasar Sin ke samun koma baya, haka kuma matakin ci gaba yake raguwa fiye da yadda ake tsammani. Moody ya yi gargadin cewa wannan karin nauyi na iya sanya matsin lamba kan gwamnati. Jiya Talata, ‘yan sandan ƙaramar hukumar Arlington sun gano wanda ake zargi da fashewar wani abu da ya ƙone wani gida a ranar Litinin a birnin Washington DC da ke wajen Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka. Ana kyautata zaton James Yu, mai shekaru 56, wanda ‘yan sanda suka yi imanin cewa shi ne mai gidan, ya mutu a fashewar. Har yanzu ba a tantance musabbabin fashewar ba. Shugaban ‘yan sanda Andy Penn ya shaidawa manema labarai a jiya Talata cewa an gano sassan gawar jikin mutum. Ofishin babban likita mai bincike zai yi aiki don gano mutumin da abin da ya haddasa mutuwar. A cikin sa'o'i da dama ana gab da fashewar, an ɗauki wani faifan bidiyo a daren ranar Litinin wanda ake zargin ya harba bindiga da dama a unguwarsu, inji ‘yan sanda. Daga ƙarshe, ƙaruwar tashin hankalin yaƙin Isra'ila da Hamas sun mamaye taron sauyin yanayi a Dubai, tare da kiraye-kirayen a dakatar da buɗe wuta a Gaza da ke ƙoƙarin zarta kulawa da buƙatar tabbatar da adalci ga yanayi a taron na COP28. Masu zanga-zanga daga ƙungiyoyi da dama sun taru a ranar Lahadi domin nuna goyon baya ga Falasɗinawa a Gaza, inda Dubai suka mutu a harin da sojojin Isra'ila suka kai da niyyar wargaza ƙungiyar Hamas. Harin dai ya biyo bayan farmakin da Hamas ta kai a ranar 7 ga watan Oktoba a Isra'ila, inda aka kashe mutane 1,200 tare da garkuwa da kimanin mutane 240 zuwa Gaza. Masu zanga-zanga suna ta rera waƙoƙi a lokacin zanga-zangar ta ƙarshen mako kan ‘yancin Falasɗinu, inda da dama suka ce neman adalcin yanayi ba zai yiwu ba yayin da ake ci gaba da yaƙin. Shugabannin ƙasashen duniya da dama sun kuma soki matakin da Isra'ila ta ɗauka a lokacin da suke jawabi ga taron yanayi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu dai muna Najeriya, wannan karan a Sokoto birnin Shehu da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda a can din ma jama'a ke ci gaba da bayyana alhininsu dangane da wato makamin sojin da ya haddasa mutuwar gumman mutane a jihar Kaduna, inda wasu mazauna yankunan da 'yan bindiga suka addaba a jihar suka riƙa zayyano 'yan bindiga cikin takaici da suke ganin ya kamata a ce an kan masu. Daga Sokoton ga rahoton da Muhammad Nasir ya aiko mana, inda ya fara da batun ingantattun kayan aiki irin na zamani da rundunar sojin ƙasar ta ce tana da su.
Ba da jimawa bane rundunar sojin Najeriya da bakin kwamandan shirin fafatawa da 'yan ta'adda na hadarin daji wanda ke gudana arewa maso yammacin Najeriya, Manjo Janar Godwin Motcourt, wanda ya yi magana da yawan babban hafsan mayakan ƙasa, ta ce ta karɓi ingantaccen kayan aiki na zamani domin ƙara masa ƙaimi ga yaƙar ayyukan 'yan ta'adda.
I'm therefore glad to state that the Nigerian Army has taken delivery of some modern equipment and other combat enablers.
Rundunar sojin dai tana ci gaba da fafatawa da 'yan ta'adda, kuma duk da yake wasu lokuta tana samun galaba, da yawa al'ummomi ke ci gaba da kokawa a kan rashin tsaro. Hakan ne ma yasa kuskuren da jirgin saman soji ya yi a Kaduna ya halaka mutanen gari masu tarin yawa, ya haifar da cece-kuce tsakanin al'ummomi, musamman mazauna yankunan da rashin tsaro ya yi kaka gida. Kasim Abdullahi Isa, mazaunin ƙaramar kumulki ta Isa ne ta jihar Sokoto, yankin da jama'a suka jima suna kokawa akan rashin tsaro.
Shewai Najeriya tana jirgin da take yaki da shi, mu nan gabacin Sokoto bamu ma san akwai wannan jirgin Najeriya ba. Ga mu nan da in ta'adda sun haddabe mu kasa ga kowa sai halin muke cikin gabacin Sokoto. To muna kira ga gwamnati, inda har tunda har tana da jirage wanda kai zuwa su yaki 'yan ta'adda. To muna kira da Allah su taimaka mana su dubi halin muke ciki. A taho a yaki 'yan ta'adda a gare mu na haddada mu kan gida muke ciki.
Wani mai bibiyar lamarin tsaro a Najeriya kuma mazaunin gabacin Sokoto, Bashir Altida Goyawa, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, yana ganin akwai rashin kwarewa ga aiki ga wasu jami'an tsaro, in har ba su iya bambanta 'yan bindiga da mutanen gari.
Akwai al'amura kuma waɗanda anna rashin ainihin tantance ayyuka kafin a aikata su, domin babu abin da zai sa a kasa gane mazaunin ɗan bindiga, a kasa gane mazaunin al'umma. Balere yana nan dajin birnin Gwari, ba a ce hawa makami ba. Bello Tuji shi na nan dajin Fakai, su Ada Aleru ga damana da ya sace mutum 100 zanhure ya gargada da su cikin daji. Ba a bi shi da jirgi ba, ba a bi shi da makami ba, amma an jefa ma al'ummomi. Waɗanda abubuwa ne waɗanda aka ban haushi da matakaici. Kuma wannan yakin to lallai babu ran da an ka aza ɗan ba na ƙare shi, domin ba a tantance ɗan bindiga ba, ba a tantance ainihin al'ummomi mazaunansu ba.
To ko yaya masana lamuran tsaro a Najeriya ke kallon wannan lamarin? Dr. Yahuza Ahmad Getso yana mai cewa
wannan yana ƙara gaya maka cewar wato halin da tsaro yake ciki a Najeriya wani hali ne da yake shiga cikin ƙarin taɓarɓarewa da kuma ƙara samun tabbaci cewar akwai yaudara da munafunci da ƙarya da kini bibiya tsakanin talakawan Najeriya da kuma shugabannin hukumomin tsaro da kuma shugabannin gwamnatoci. Akwai takaici matuƙa, kamar yadda na sha faɗa cewar wanda duk bai san inda masu aikata laifin nan suke ba, ni na san inda suke, kuma na san su wane ne, kuma in ana son isa gare su na san yadda za a isa gare su. Me yasa ba za ta iya ta zo ta sake yar mu a gaba ta ce mu je a nuna guraren da su waɗannan masu aikata laifi suke ba, domin a yi abin da za a fitar da ayi daga rogo?
Yan Najeriya dai na ci gaba da nuna alhini akan abin da ya faru a Kaduna, tare da nuna fatar su ta kayan aikin da soji suka samu su ƙara taimakawa wajen samar da tsaro a ko'ina cikin faɗin Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Tamadalla, an gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Masu sauraro, a kasance a shirinmu na hantsi domin jin ƙarin haske daga wakilinmu da ke Kaduna, Isa Lawal Ikira, kan halin da ake ciki inda wasu ƙarinmu waɗanda ke kwanciya a asibitin suka rasa rayukansu sakamakon dai wannan hari na bom da aka jefa musu. Kada kuma a shafa, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, duk sadaka kai sha'awa za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a, assalamu alaikum. A Najeriya har yanzu ana ci gaba da tada jijiyoyin wuya kan hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar zaɓen gwamnan jihar Kano, biyo bayan fitar da hukuncin kotun na rubutu wanda ya saba da na baki da alƙalan suka bayyana a zaman kotun. Ko bayan hukuncin wanda tun a ƙaramar kotun sauraren ƙararrakin zaɓe ta bai wa jam'iyyar APC nasara, wasu shari'un biyu kuma da suka kasa a ƙaramar kotu amma suka yi nasara a kotun ɗaukaka ƙarar gwamna a jihar Filato da Zamfara sun saka ayar tambaya, inda tuni wasu masu fashin baki suka soma zargin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya da yunkurin yin ƙarfa-ƙarfa. Ɗaya daga cikin masu irin wannan zargi shi ne tsohon sakataren gwamnatin tarayya a lokacin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, wato Babashir David Lawal, wanda ya fito ƙarara ya zargi shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da wasu manyan muƙarrabansa da yunkurin maida Najeriya a ƙarƙashin jam'iyya ɗaya.
Yanzu ko abin da aka yi a Kano ɗin nan, ni ba alkali ba ne, amma abin da ake yi a kwace nan, a kwace nan, a kwace nan, duk wannan magana 2027 ne fa. Duk magana nan APC gaba ɗaya suna son gwamnati in za su iya gaba ɗaya, yake yanzu in dai ta zaɓe ne bisa ga abin da suka yi ba wanda zai zaɓi APC Arewa. Amma su kwace mulki daga PDP sun ba APC, me za su faɗa? To kace gaskiya ne, amma mun sani su kada yake da wayo ne, mutanen da sai kare suka ma suka sa gaba, ya za su musunta shi.
Ko baya ga wannan ma, Babashir Lawal ya yi zargin yadda aka maida yankin Arewa saniyar ware a bangaren naɗin manyan mukaman gwamnati, wanda ya ce kuma hakan ya haifar da rarrabuwar kai a yankin.
Yanzu duka abin da ana kira matsayi mai kyau in the sense na Najeriya, inda akwai budget, babban budget, ai su rike kuma haka ba, duk inda finance suke, daga minister, daga central bank, daga federal inland revenue service, daga custom, inda revenue suke, ai su rike sun bar mu da wannan. Ko minister of state nan ne mai nan ne, sun kwasi yan mata kankana na yan mata daga Arewa sun ba su minister. To kaga Allah wani sabu ya ɓace, kai dan adam ka kasa gyara sai ka dogara ga Allah. Ko wani sayin kuma in ba abun ba ta ɓace ba, kai dan adam ba za ka san ashe kana kuskure ba ko kai kuskure ba. Yanzu Arewa abun ta ɓace mana gaba ɗaya, su wanda suka zuga mu wayan abubuwan su ba su samu abin da suke nema ba. Yanzu yadda na gani mun koma kaman gidan jiyayi, yanzu Yorubawa suna Yorubancinsu, Inyamurai suna Inyamurancinsu, mu Arewa mu rabu kashi biyu, Kristana nan Musulmai na nan. Can ma muna gani ma tsakanin ku ma Hausawa da Fulani ma in an dare ma za ku rabu ko din ma, ba wai mu Arewa mu zama uku, Fulani nan Hausawa nan Krista ta nan, tsakanin mu Krista din ma maybe tsakanin mu kabilu sai ga akwai Tiriya nan, akwai Idoma nan, akwai Kilba nan, akwai Micika nan. A dama abin da muka ake gudun shi kenan. In mun zo mun raba kai, ta ina za mu yi samu haɗin kai da za mu iya yanka namu mu zo mu raba tsakanin mu? Ai babu yanzu. Yanzu waya Arewa na zai kira mitin ya ce manya-manyan Arewa ku zo mu yi mitin mu haɗa kai? Ai babu. Ina gani akwai groups da suke fama su haɗa kai ai, amma ka je nan dukkansu Musulmai ne suna kiran kansu, nan kuma ka zo dukkan Krista ne. Don me magana da za mu yi a wurin ba na Arewa ba ne? Abinda mun faɗa ya faru, ya faru muna gani. Ba abu mai kyau ba ne ka ce ai na faɗa muku. Amma mutane suna da taurin kai, ba sa gani abin da ke damunsu. Suna ganin wuta na zuwa, suna gudu, suna zuwa su shiga wutan ayyukansu ne. Yanzu wahala za ta same mu. Duba abin da ake mana nan mana. Karfin Arewan babu kuma ai. Abinda Bola ke so ya achieve. Abinda ƴan kudu suke so sun yi nasara. Ba haɗin kai na Arewan kuma. Mu kuma har yanzu ma dai wa ma zai kira mu zauna mu saurare shi ne.
To sai dai a martanin da ya mayar mai taimakawa shugaban kasa kan lamuran watsa labarai Abdulaziz Abdulaziz. Ya ce tsohon sakataren gwamnatin na bayyana adawa ne kawai domin huce wata manufa da ke ransa.
Hausawa suka ce idan mafaɗin magana wawa ne, ai majiyinta ba wawa ba ne. Kuma na tabbata ko masu sauraro ma sun gaji da sauraron soki burutsu da kuma hayaniya irin ta tsohon sakataren gwamnati Bidi Lawal, domin mutum ne wanda kowa duk wanda yake biye da siyasar da ta kai mu ga zaben shekara ta 2023 ya san zai fahimci me yasa yake yin waɗannan maganganu da yake yi. Wato ɗaci ne da ciwo da na bakin cikin abin da ya faru da shi, domin yana tare da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, amma saboda an yi Muslim ticket shugaban ƙasa ya ɗauki mataimaki wanda ya zo ya kasance Musulmi, wanda ba dan Chus Gunawa wani bane ba, amma Babacir ya ɗauki abin nan ya mai da shi wani faɗan addini, ya yi ta surutai, ya yi ta faɗa, ya yi ta maganganu marasa daɗi ba ma ga Bola Tinubu ba, har ma ga al'ummar Musulmin Najeriya da sauran jama'an Najeriya gabaki ɗaya. To duk da waɗannan surutan nashi wanda ya tsammanin cewa za su kai ga bawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu matsala a zaɓe, sai Allah ya nuna musu cewa shi ne Allah, cewa wani ɗan adam, wani mutum wanda yake ganin cewa ya isa, bai isa ba idan Allah bai yarda ba, Allah ya bawa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu nasara. To don haka waɗannan maganganun da yake yi da wanda ya yi a baya da wanda ma zai a nan gaba, ya kamata mu sani cewa haushin wannan abin da ya same shi ne saboda ya zo ya yi bi babu, ya nuna kiyayya, ya nuna cewa zai iya yin wani abun da Allah bai yi ba, kuma Allah ya nuna masa cewa bai isa ba. Wannan yasa yake cikin bakin ciki, yake cikin rudani. Don haka ba na jin cewa ko masu sauraro za su dauke shi ko za su dauki kalamansa da wani kima ko mutunci. Amma idan muka dawo kan maganar da shi yake yi ta cewa wai an shirya wa zaɓe ko an shirya yin wani abu a kan zaɓen shekara ta 2027, wannan ya kamata mu sani cewa mu a matsayinmu na masu imani mun sani cewa Allah shi yake ba da mulki, ba kuma tsatsumi ba, ba dabaran mutum ba. Domin idan da dabara ko kuma wani abun ɗan adam ne da irin su Babacin, da watakila yanzu shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu baya kan kujerar mulki, ba wayansa ba ne ya ba shi wannan mulki na da yake kai. Kuma na tabbata bai dogara da wayansa a matsayin abin da zai ba shi mulki a wani zaben ba idan ya zo. Sannan na biyu kuma wannan ya kamata mu sani cewa yanzu shugaban ƙasa da dukkanin makaraban gwamnati abin da yake gabansu shine sauke nauyin da al'ummar Najeriya suka dora musu na inganta rayuwarsu, na kawo ƙasa cigaba. Ba wai zancen zaben da ana da shekara uku da rabi nan gaba ma kafin a fara magana sa ba, ba shine a gaban shugaban ƙasa ba. Idan kuma duk wani abu aka sun haka, wato zan iya ce maka tsoro ne da fargaba da su a mutane irin su Babacir suke da ita cewa jam'iyyinsu na adawa sun gaza, jam'iyyinsu na adawa suna cikin rudani, jam'iyyinsu na adawa ba su da ƙarfin da koda an sake buga kugin siyasa za su iya yin wani katabus, shi yasa tun yanzu suke waɗannan makalamai. Amma zancen maganar kotu ai magana ce wadda take an sani a shekara ta 2019 kotu ta kwace zaɓe gaba ɗaya na jihar Zamfara da jam'iyyar APC ta ce PDP ce ta ci. Wannan bai hana jam'iyyar APC ta yi, bai sa jam'iyyar APC ta yi fushi ko ta faɗi munanan kalamai akan kotu ba. Sannan a ko a wannan yanayin ma mun gani a wancan lokacin bayan wannan an zo an yi na jihar Bayelsa wanda kotu ta kwace ta bawa jam'iyyar PDP ba a ce komai ba. To amma saboda yanzu su ne ba za kotu ba za ta iya taɓawa ba, saboda an yi hukunci na kotu za su zo suna magana cewa wai wani ne ya sa aka yi ko kuma ga magana. Wannan magana ba haka take ba, domin kuwa in suna da wata hujja sai su fito da ita su nuna mutane su ce gashi ga abin da muka gani ko mun ga abin da yake na zahiri. Amma in ba haka ba, wannan magana ce ta banza, kuma ba ma ganin cewa ma abu ne da ya kamata mutane su maida hankali ko kuma su ma saurara.
Masu saurare, a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa, inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Alhikaya, sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC.
To madalla, an gaji dan mutum Sanyinna, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Yayin da ake ci gaba da gwabza fada a Gaza, Amurka na ƙara samun rarrabo kawuna kan waɗanda za su zarga da kuma abin da suke so Amurka ta yi a yakin da ya laƙumi rayukan sama da 'yan Isra'ila 1,300 da Falasɗinawa 16,000. Robert Collins, farfesa mai nazarin birane da manufofin jama'a a Jami'ar Dillard da ke New Orleans, ya ce ƙuri'un ra'ayoyin jama'a sun nuna cewa Amurkawa sun fi tausayawa Isra'ila fiye da Falasɗinu, amma bambancin bai da yawa. Jiya Talata, shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya soke ganawarsa da 'yan majalisar dattawan Amurka. Ana sa ran zai nemi ci gaba da ba da tallafin soji a yayin da Rasha ke ci gaba da mamaya. Shugaban Majalisar Rinjaye na Majalisar Dattawa Chuck Schumer ya shaida wani taron manema labarai cewa Zelensky ba zai samu halarta ba. Wani abu ya faru a mintuna na ƙarshe na taronmu. Ƙungiyoyi biyu na 'yan tada ƙayar baya a Afghanistan da suka kumshi tsaffin jami'an gwamnati da na soji sun yi da'awar kashe aƙalla jami'an Taliban da sojoji 50 a cikin watan Nuwamba da ya gabata. Harin sarika noke ya fi kamari a arewa da arewa maso gabashin ƙasar, inda 'yan Taliban suka fuskanci turjiya sosai a zamanin mulkinsu na baya daga 1996 zuwa shekarar 2001. Yayin da ake ƙara nuna damuwa game da rashin ɗorewar basussuka a tattalin arzikin ƙasar Sin, wani babban kamfani mai ƙididdiga a ranar Talata ya sanar da cewa ya sauya ra'ayinsa game da basukan da ke kan ƙasar Sin zuwa ƙasa. Jiya Talata, 'yan sandan ƙaramar hukumar Arlington sun gano wanda ake zargi da fashewar wani abu da ya ƙone wani gida a ranar Litinin a birnin Washington DC da ke wajen Arlington a jihar Virginia da ke nan Amurka.
To masu sauraro, baki ɗaya da haka za mu naɗe tabarmar shirin na wannan lokacin, sai kuma an jima da hantsi idan Allah ya kai mu ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa har shirin ya zo muku kamar yadda kuka ji shi, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da wanda ya tsara mana shirin ya kuma ba da umarni Dadi Balawe da ma injiniyan mu na yanzu. Ni da na shirya na gabatarwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan Washington DC, sai an ji mu ku.